الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألم تكن سركي يا داود مدر سمنا تفسيري إن شاء الله زام تاشفع آية أبو مديدي أجل سورة آل إمران من رحمة الله مدوكين سركي أدادات الدم الله مدوكين سركي يتي من الذين كفروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
نعم. اللهم افتح سركيتي. إن الذين كفروا لليو عند سكا كافرتا باتباع المتشابه وترك المحكم منه تهنير بن أبنده كيريكي تروى na Al-Qur'ani da barin hukumci bayyananne nasa, ko kuma wani irin kafirci dai, ko wani irin kafirci ya shiga cikin wannan narko da wannan gargadi, duk waɗanda suka kafirta innama ya'malu na zalika talaban lil ghina wal hayati dunya, suna yin abin da suke yi don neman wadata da kuma rayuwar duniya. Ko da yake akwai waɗanda suke kawai idahumai ne, babu abin da ma suka sani a duniya sai dai kawai at-taqlidul a'ma, wato mutaba'atu at-taqalidil mawrusa, bin al'adu na gargajiya da aka gada, shi ma addinin sai zama gargajiya ce kawai, ba wata fahimta, ba wani hadafi. An tadda iyaye da kakanni suna yi, to hakan za a yi. To amma dai da yawa don neman duniya suke kafirci da suke yi, ko kuma suke ilhadi ta hanyar bin mutashabihat, maimakon su bi zahiri, wato hukunce-hukunce na bayyane wanda su ne jigon Al-Qur'ani, sai su bar wannan, saboda wannan aiki ne na takalif na shari'a, sai su bi son zuciya da neman wadata da neman duniya ko kuma dai ko ma wani irin kafirci ne da aka nemi duniya saboda shi Allah ya ce to lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum wato dukiyoyin nasu haka ne ƴaƴan su ba za su wadatar da su komai ba min Allah daga Allah ai kaman da Allah zai musu ba za su wadatar da su shay'an da komai ba in ma san samu dukiyoyin in ma san samu ƴaƴa kai duk ma abin da suka samu a duniya dukiya da ƴaƴa din dai su ne ai kan gaba a cikin duk abin da ake nema a duniya to koda ma sun samu wa'annan abubuwan to ba za su wadatar da su su kare su daga anin kaman da Allah zai musu ba azabar da Allah zai kama su da ita wannan abubuwa ba za su kare su daga ita ba ulaika hum waqudun nar kuma waɗannan wanda suka kafirce suka bi duniya ba su bauta wa Allah ba suka mutu da haka to su ne makamashin wuta bi fathil wawi ai ma to kadubi da su ne za a hura wutar jahannama wa qudu hannasu wal hijara kenan ita wutar jahannama duwatsu na sinadaran wuta ko sinadaran ashana irin na lahira to da wannan duwatsun da mutanen kafirai to su ne wutar take ƙara bunƙasa da su ake iza ta Allah ka kiyaye mu ba ma wai kawai za a ainin dan ƙona su da ita bane ba kada a su ne ma wato jikunan su shine abin da za a iza wutar wato bunƙasa ta da shi kaman dai misali ka hura wuta in ta kama ka dinga ɗebowa gumagumai kana jefawa tana ƙara gawurta to haka wuta za ta ci jikunan kafirai innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juludum badallahum juludan ghayra haliya zuqul azab Allah kana azizan hakima Allah ka tsare mu wannan kashedi ne kuma gargadi ne kuma bayani ne tabbas cewa duk wanda ya kafirce wa Allah a duniya ko wani irin kafirci kuma ya ƙi musulunta har ya mutu da haka makomarsa kenan wutar jahannama zai zama ba ma zai shiga wutar jahannama kaɗai ba zai zama wato sinadarin da ke ainihin haɓaka ta ainihin wadda za a dinga iza ta da shi Allah ta'ala ya ce kadabi ali fir'auna wallazina min qablihi sha'anin kafiran nan na yanzu al'adarsu sunnar da Allah zai bi da su tafarkin da Allah zai bi da su tsarin da zai bi da su to kamar al'adar Allah ko sunnar Allah ne kamar tafarkin ne da Allah ta'ala ya bi da ali fir'aun mutanen fir'auna shi din da kansa ke shi da kuma jama'arsa fir'auna da mutanensa wallazina min qablihim da wanda suka gabace su min al'umam daga al'ummomi na kafirai Adin wa Samud kamar Adawa mutane Annabi Hud da Samud mutane Annabi Salih ai Allah ta'ala halakar da su yayi to su ma waɗannan wannan tafarkin shine Allah zai bi da su babu fashi Allah ya halakar da mutane da yawa al'ummomi da yawa Qur'ani yayi bayanin da yawa daga cikin su bayani dalla dalla daki daki kamar misali a suratu Hud ko shu'ara da makamantansu to su ma waɗannan ɗin abinda zai faru kenan kazzabo bi ayatina su waɗancan al'ummomin sun ƙaryata ayoyinmu abinda waɗannan na yanzu suke yi to su ma waɗancan ɗin shi suka yi bil amali bil mutashabihi wa tarki wadihi ayatin Allah da aiki da mutashabihi da kuma barin bayanan ayoyin Allah kuma ko kuma kowane irin zanibi ne kowane irin laifi kowane irin ƙaryatawa suka yi to dan sun ƙaryata ayoyin Allah sun ƙi bin manzannin Allah sun ƙi aiki da littafan Allah madawakin sarki sun zaɓa wa kansu dinul malik ba dinin Allah ba, addinin sarki, addinin shugabanni, amma ba addinin Allah ba, wanda manzannin Allah suka zo da shi da littafin Allah. Abinda suka yi kenan, wa akhazahum Allah bi dhunubihim, da Allah ya kama su ay ahlakahum, ya halakar da su ya salwantar da su, bi dhunubihim saboda zanubansu, laifinsu, ay bi sababiha. Wal jumlatu mufassaratu lima qablaha, jumlar wato tana fassara abinda ke gabaninta. Fa akhazahum Allah bi dhunubihim, wallahu shadidul iqab, wato Allah mai tsananin hukuma ne, wato azabarsa tana da tsanani ga wanda suka yi saba masa suka kafa shi, ta wuce tsammanin mai tsammani ko tunanin mai tunani duka. Kamar da aljanna da ni'imarta, ni'imar ta wuce dukkan abin da wani ke tunani, kamar da hadisi ke cewa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari, tun aljanna akwai abin da wani ido bai taba gani ba, ko wani kunne ya taba jin labarin irin sa, koma darsuwar tunani ma ba ta darsu irin wannan akan irin wannan ba. To haka azabar ita ma, wasu abubuwan da suke ciki sai wanda ya gauraya da su Allah ga kiyashe mu. Shi yasa Allah ta'ala ke nanata ainihin bayyana ko bayanin tsananinta, azabun alim, azabun ghaliz, shadidul iqab, ga sunan da azabun muhin. To Allah ka kiyaye mu. Wa nazala hadhihi al-aya, ayan nan da take tafi ayar gaba kenan, qul lil ladzina kafaru, ta sauka lamma amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bil islam, lokacin da annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya umarci yahudawa da cewa su yi gaggawa su musulunta. Marji'ahu min badrin, dawowarsa kenan daga Badar. Asalin hadisin Imamu Abu Dawud da Bayhaqi suka rawaito shi daga Ibn Abbas cewa lokacin da Allah ta'ala baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara akan Quraishawa, da ya dawo Madina ya tara Yahudawa a kasuwar Banu Qainuqa, su a cikin gari suke, ya ce musu, ya jama'ar Yahudu, ku shafa wa kanku ruwa ku musulunta kafin irin abin da ya samu Quraishawa ya same ku, sunnar Allah da ta shafi Quraishi kafin ta same ku. Cikin gaskiya ja aka musu abin da ba su yi tsammani ba, kuma kuma abin da zai faru kenan. Amma suka ce, ya Muhammad, kada ka roɗi kanka ka samu ƴansu wato rabage, waɗansu gidadawa, waɗansu matsorata waɗanda ba su san kan yaƙi ba, wai don ka samu ka karkashe wasu ƴan wasu a ciki, ka yi tsammani mu ma irin waɗannan ɗin ne. To shi ne anan ya ce, faƙalu lau, suka ce masa, la yughrinnaka min nafsika, kada ka roɗi kanka, kada ka sake ka roɗi kanka. Da shi ne ma'ana la yughrinnaka, har da tamato taukidi, kar ka yaudari kanka. An katatta nafarar min Quraishi, wai saboda kawai ka kashe waɗansu tsirarin mutane daga Quraishi, in ka kar mutum 70 a Quraishi, a za ka zo kana mana kuri cewa mu ma mu shafa kanmu lafiyar mu musulunta. A gamaran la yarifuna alqital, gidadawa ko marasa da wayo basan yaƙi ba. A gama da jam'un gumrin, gumrin shi ne wato safihun a hamak, wanda yake wawa da bai san yadda zai abu ba. To ka same su marasa sanin yaƙi, saboda haka ka zo kana ce mana wai mu shiga hankalinmu. Faka annahu muttaba'u bidhalika shubhatan, kamar sun bi wata shubha ne, fazannu anna kibratahum bil qitali ashadd min kibrati quraishi, shubar ita ce zaton da suka yi ta wai ƙwarewarsu ta yaƙi ta fi ƙwarewar Quraishawa. Saboda haka ƙwarewarsu za ta tserar da su daga sunnar Allah ta halakar da su, haka suka zata. fa in galaba muhammadin quraishan wala yaglibuhum hum. Kaga yanda shuba take fa suna ganin to ai tunda sun fi quraishawa korewa a fagen yaki, to dan muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi galaba akan quraish ba zai galaba akan su ba. To wannan sai za musu wata shubha da shaitan ya rinjaye su da ita. Faqala ta'ala, sai Allah ta'ala ya ce, qul, ka ce ya Muhammad, lillazina kafaru, ka faɗa wa inda zaka kafirta, minal yahudi wa ghairihim, daga yahudawa har ma da waɗansunsu ba su kaɗai ba, satuglabuna, to da sannufa za a rinjaye ku, za a rinjaye ku da yaƙi, za a ci galaba a yi nasara a kanku. Wata ƙira'a sayuglabuna cewa za a yi nasara a kansu, fi duniya a duniya, bil qatli wal asri wa darbin jizya, za a kashe na kashewa, waɗanda kwanansu ya ƙare za a kashe su a gaggautar da su zuwa wuta. Don kafiri an kashe shi a fagen fama yana ƙoƙarin kare kafirci, to an kashe shi ne don ya gaggauta zuwa wuta, ƙaulan wahidan lahtimala li shay'in ghayri zalik, ba wani tunanin cewa wani abu daban zai faru. Kawai shi kan lokacinsa na shiga wuta ya yi, Allah kiyaye mu daga kafirci. Sannan wasu kuma a kama a bautar zama bayi su sha zilla wa darbin jizya, sannan wasu kuma a ɗora musu biyan jizya, su zo su saluda su miƙa wuya su nemi zaman lafiya, a rubuta musu sharaɗin zama a ƙasar musulunci, kuma su dinga biyan jizya duk shekara da haraji a duk wani turbi da suka yi na wato fatauci a ƙasar musulunci. Kaga duka wannan dai an danƙwafe su, an yi galaba a kansu, dole sai an yi haka, wa qad waqa a zalika, kuma duk wannan ɗin ya faru. Su Yahudawan kansu suke cewa wai su sun ƙware da yaƙi. To farko Banu Qainuqa aka fara aukawa, su da suke a Madina, an samu labari cewa suna tara makamai ta kubba da yawa, wai za su shammaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su auka masa, a saka masa shiga sauri, aka fadattake su aka kora su. Sannan lokacin da ani aka yi yakin Ahzab, su ma Banu Qurayza suka karya alkawari na zaman lafiya, suka ba da gudumawa da zaratan samarin su mutum 700. To da Allah ya ba musulmi nasara, aka fatattaki mushrikai da sauransu, ba a yi galaba ba, ba su yi galaba ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya killace su, ƙarshe suka saduda, aka musu hukunci, aka kashe waɗannan duk mutum 700 ɗin gaba ɗaya. Saura kuma ainihin wato aka bautar da zuriya da mata. Sannan su kuma Banu Nadiya su ma dab da wannan lokacin aka dai suka yi yunkurin kashe Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya tsayar da shi daga makircinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya killace su da runduna ta yaƙi tsawon kwanaki 6 ko fiye da haka. Ƙarshe suka ga babu dama, suka nemi rangwame, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe su gabaki ɗaya, suka tashi daga nan. Ba Banu Qurayza, ba Banu Nadir, suka tafi can, wasu suka koma Khaibar, wasu kuma suka koma waɗansu garuruwa can arewaci suka yi nesa da Madina. A shekara ta 7 ma shi kansa birnin nasu na Yahudawa da ake kira Khaibar, wanda ya kai mil 75 ko fiye da haka daga Madina, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da mayaƙa mutum 3,000, aka je aka killace su, sai da aka yi nasara a kansu. To kaga abu ya zo kenan, sunar Allah ta gudana a kansu. Da yake Allah bai kaddari kifar da wata al'umma ba bayan Fir'auna da jama'arsa, sai dai uquba ne da ake yi farga-farga haka. To amma su waɗannan uquba su ita ce a casa su da takuba, ko a farke jikunansu da masu da kibau. To haka aka yi ta yi, wasu kuma Allah ya sallaɗa musu wasu anan jinyace-jinyace masu tsanani sosai, abin da ya faru kenan. To baitin wannan kuma, bayan an kashe ku an yi galaba a kanku, wa tuhsharuna في الآخرة إلى جهنم وتوشرون بالوجهين توشرون وكما يهشرون زاء تاروك أتتروك كو أتتروس على هرا أتتروس إلى جهنم فورس إزوا وتر جهنم فتدخلونها وشغتك انت أصار تايمس يوى sumutu a cikin mummunan hali sun zama barzahu mummunan hali sannan alkiyama ta tsaya shine ainihin lokacin da za su gamu da mummunan hali mafi muni za a afkar da su ta jahannam wa bisal mihad kuma tarda ita ainihin ta zama shimfida wato tarda ita a matsayin shimfida ayi alfirashiya wato tar a ce da ita a ce ita ce makwanci shimfida makwanci ga ainihin bawa Allah ka kiyaye mu karkana lakum ayatun kuma lalle hakika wani abin isna ya kasance muku wani darasi wani abin daukan isna daukan darasi wato ya kasance muku fifi atainil takata game da waɗansu bangarori guda biyu da suka kara da yaki yau ma badarin a ranar Badar domin su yaƙi ya ishe ku aya da kowa zai yasar da ko ya zubar da jeje da kansa wai ya ƙware da yaƙi ya raina wata jama'a wato ta kirki jama'a ta mujahidaina tsakani da Allah wai saboda ƙwarewarsa ta yaƙi ya ishe ku darasi cewa wannan baya wadatar da ainihin masu shi wato ƙwarewa da yaƙi yawan tanadi da sauran abubuwa na guzuri komai ake da shi da masu goyon baya duk ba za su wadatar ba in babu gaskiya da darasin yana nan a cikin abin da ya faru wato a waɗannan jama'a guda biyu da suka kara da juna a yaƙi a ranar Badar fi atun tuqatilu fi sabilillah jama'a ɗaya jama'ar tana yaƙi a hanyar Allah ai fi dati wato dati biyayya ga Allah wa hum annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabu su ne annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da sahabbansa su kan runduna ce wacce take kare tauhidi da tabbatar da shi da kuma tunkuɗe shirka da ainihin kafirci wa kanu salasa mi'atin wa salasata ashara rajulan duka yawansu mutum 300 ne da mutum 13 313 ma'ahum farasani duka ma dawakai biyu ne da su wasitu adoro inda rigunan surke guda 6 masamaniyatu suyu da takubba 8 wa aktsaruhum rijala mafi yawan su a ƙasa suke tafiya to dawaki biyu kan aka ga dole mafi yawan su zama a ƙasa suke tafiya duk da dai an ce riwayar da yayi face da ta kawo wannan amma dai masu tafsiri suna faɗin wannan kuma ka kaddara ma dukkan su a ce suna da wato a ce dukkansu suna da abin nan dawakai da makamai da sauransu ai tanadinsu ba zai kai tanadin su mushrikan ba ko ba haka ba to amma Allah ta'ala sai ya sa su mu'minin suka lallasa suka yi rage-rage da su waɗannan kafiran yace wa ukhra kafira ɗaya jama'ar kuma kafirai ne jama'a ce kafira yarawnahum mislaihim su mu'mina suna kallon kafiran a matsayin sun ninka su biyu ko fiye da haka ma ai mislayil muslimin wato mu'mina suna kallon kafiran yawan su ya kai ninki ko ma fiye da ninkin musulmai ai aksara minhum wato suna ganin su yawan su yafi na musulmai wa kanu nahwa alfin su kafiran sun kai kusan dubu sun kai 900 kai kamar da ruwayoyin na hadisi ko siyar ke tabbatarwa rayal aini gani na ido ai ru'yatan zahiratan mu'ayina gani na zahiri na ainihin ido da ido wa ganna sarahum Allah ala kan illati to amma Allah ya taimaki wato mu'minan waɗanda suke 'yan kaɗan ɗin 313 sai Allah ya musu galaba, ya ba su galaba akan mutane dubu, kusan dubu 900 wani abu, kuma waɗanda suke mudajjajuna bisila, waɗanda suka yi damara da makamai da guzuri da komai da komai. Abu Jahal ma da yake jidar mutuwa tana kiransa yana cewa har don hadda wasu suna cewa tunda dukiyarsu ta riga ta kubuta, dama ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka kai wa hari ayarin fataucin su, ko da za a samu a kama ya zama an rage asara daga dukiyoyin da mushrikai suka kwakwace wa mutane musamman a lokacin hijira. To amma shi mai jagorantar wannan ayarin Abu Sufyan ya samu labari a asirce, sai ya bi wata hanyar, bai bi ta inda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tsammani za su datse su ba. To su kuma can, saboda shi Abu Sufyan ya aika cewa to ga labari da na samu fa cewa musulmai manzo Allah tare da jama'arsa za su datse hanya su kwace dukiyoyin kusai kusan nayi. To shi ne fa a wannan aka ga cewa ayin an bari kuma wannan dukiyar sai ga nan musulmai to an kassara a tattalin arzikinsu. Saboda haka kaga hikimar Allah, dalilin wannan sai ya zama manya-manyan mutane, tunda mutane sun san jarukansu da ainihin ƙarfinsu tattalin arziki da yawansa yana nan wani ayar, su sai suka fito domin su kare dukiyarsu, hadda su Abu Jahal ɗin da yawa cikin ƴan kasuwansu, fitattun waɗanda dai suka dami musulunci, waɗanda Allah ya ce inna kafaynaka al-mustahzi'in, to waɗannan suka taho don su kare dukiyar. To bayan sun taho an yi nisa ma, suka samu labari cewa ai Abu Sufyan ya zaga da dukiyar ya haye da ita ta tsira. To wasu masu hankali suka ce to tunda buƙata ta biya a koma gida, kawai a haƙura a koma gida, amma ina Abu Jahal da tantirai irinsa, musamman ma dai shi ɗin ce babu wani magana ba za a koma ba, ai sai an ƙara sabadar ɗin nan, sai an ƙara satan a karkashe mutanen nan, sannan a soke raƙuma a gasa nama a dafa giya, ‘yan mata zabiyoyi su yi ai kiɗa da waƙa, labarin abin da ya auku na kashe mutanen ya yaɗu a duniya ya yi tambari. To sai ya zama an ji tsoronsu, kuma nan gaba wani ma duk da yake tunanin zai taɓa Qurayshawa to zai jikinsa zai yi sanyi, tunda zai ji labarin abin da aka yi wa Muhammadu da mutanensa. Baɗaran wari'a annasi suka fito suna ta cika baki suna alfahari. To yana wannan, to saboda haka ya dage shi da wasu, ƙarshe suka yanke shawara cewa kawai abin nan a tafi ɗin, da yake Allah ya ƙaddara za a girbe su, wasu kuma za a kama su a fige a fuka-fukinsu su daina fuffuka. To hakan dai kuma abin Allah ta'ala ya kawo su kasu zo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wasu sahabbansa ya ce nan gurin nan za a samu gawar Abu Jahal, nan za a samu gawar Abin Nadir ibn al-Haris, nan za a samu gawar wani, haka yi ta nunnunawa. Su kuma suna can suna sake da baki cewa za a zo a yi shagali, to shi shagalin kashe su za a yi. To haka kuma wallahi galibin ala amri, to ga wannan lamari ne na Allah kurum, amma shirin ɗan adam kaga ba zai ba da irin wannan natija ba, ko ba haka ba? To shi ne Allah ta'ala ya ce lallai akwai aya darasi da za ku ɗauka dangane da karawar ɓangarorin nan guda biyu, ɓangarorin masu imani da kuma kafirai. Kafiran sun ninka kofin ninki ma ga musulmai, amma kuma Allah ta'ala sai ya ba su nasara a kansu, ya ce wallahi ayyidu bi nasrihi man yasha, Allah yana ƙarfafa wanda ya so da taimakonsa, wallahi ayyidu man yasha bi nasrihi, Allah yana ƙarfafar wanda ya so da ainihin nasararsa. Wannan ba wai yawa ko wani tanadi ne ke lamuncewa mutum ba, kuma Allah ta'ala yana taimakon bayinsa na gari, in sun jure sun yi haƙuri da ƙarshe sai ya ba su nasara. Inna fi zalika la'ibratan li'ulil absar, lallai cikin abin nan da ya faru na galaba da musulmai suka samu akan Quraishawa, to lalle akwai ibra, akwai darasi, akwai abin hattara ga ma'abuta basirori, izal basair wanda suke da basirori, ya hankula masu nisa ba masu nisa. Afala yatabiruna bidhalika fayuminu, wannan bai ishe su abin izna abin darasi ba su ba da gaskiya su yi imani. In kam da da akwai hikma, akwai basira, kuma akwai rabo na sa'ada, to lalle kam to wannan abin da ya faru ya isa a saduda a mi kauya. To amma wannan baya kasancewa sai ga wanda Allah ta'ala ya zabe shi ya yi masa wannan baiwa. Allah kara mana tawfiki. Sai Allah ta'ala ya ce na'am.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
نعم يتي زين للناس أن قواتا ومتاني حب الشهوات أو نر أبوبوا نشهووي أبوبوا نافعي ma tashtahi nafs, abinda rai yake kwaɗayin sa, wata da'u ilai, rai yake kira zuwa ga neman sa. Zayyana Allahu ibtila'an, Allah ya kawata waɗannan abubuwan domin jarabtar mutane. Wane ne zai iya haƙuri ya bi Allah? Waɗannan abubuwan ba su tarnaƙe shi ba, ba su tabaibaye shi ba, ba su ainihin killace kusan hana shi ba. Wane ne kuma wanda waɗannan abubuwan za su ainihin shagaltar da shi ya kasa gane cewa ai duk shawowi ne na wucin gadi wanda za su wuce, tunda rayuwar mutum ɗin ma da ake ƙoƙarin a kyautata ta da su ita kanta ma wucewa za ta yi. Kaga idan rayuwar ita kanta za ta ƙare ta wuce, abin da ya ta'allaka da ita bil ahrayi shi ma ya wuce. To Allah sai jarrabi mutane, auza yana shaidani bil waswasa, ko kuma ana nufin shaidan ne yake kawata mutane ita da rayawarsa ta waswasi, ya dinga ainihin sa tana burge mutane wata sai ne maila ilaiha, yana kyautata karkata zuwa gare ta, yana nuna wa mutane cewa ai samunta shi ne ɗaukaka, shi ne rabauta a duniya. Kowanne aka faɗa, in ma shaidan ɗin ne Allah ne ya ƙaddari jarabawar ta bijiro wa mutane ta hanyar shaidan ɗin. Saboda haka dai an ƙawata son shahawoyi daban-daban wato ga mutane. So sai bayyana shahawoyin ya ce minan nisa, wato mata. Min ɗin bayaniya ce, mutane suna da sha'awa zuwa ga mata, an jarrabi mutane tsanin mata, wahiya ko majrur hafi ma'alli jarre, wa bayyana shahawati wahiya umurun sitta. Allah ya bayyana shahawoyin wanda al'amura ne guda shida. Wa bada bin nisa ya fara da ambata mata, lannan fitnata bihinna ashaddu, domin fitinuwa da su ita ce fitina da tafi tsanani. Abinda ya shafi karkata zuwa ga su neman su ta hanyar da ta haramta fitina ce babba, kuma babban zunubi ne. Laifin zina shi ne zunubi na uku da Allah ta'ala ya haramta, da kafirci da kisan kai sai zina. To saboda haka fitinar su ta fi tsanani, kamar da hadisi ingantacce wanda Bukhari da Muslim duk sun rawaito shi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa, ban bar wata fitina ba a bayana wace tafi cutar da maza fiye da mata, wanda duk ya fitini da mata ta hanyar da bata halatta ba, to zai fada mummunar halaka. Kuma mata hatta waɗanda ake zamantakewa da su, zamantakewar aure akwai jaraba mai yawa a tattare da su, wanda sai an kula. Wani hadisi ma kuma ingantacce, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna dunya hulwatun khadira, duniya tana da zaki a bakin mutane kuma tana da ado kyau a idanuwansu. Wanda lamar sahalifukun fiya, Allah zai ba ku aran jagorancinta bayan kakkaɓe wa'yansu. Kwan sura kai fata maruni ya ga yadda za ku yi, za a gwada ku. Amma fata ku duniya wata kunne sa ku kiyaye, kada duniya ta rinjaye ku. Ku wato kiyaye rinjayen duniya, wata kunne sa kuma ku kiyaye mata. Wa'ina wala finna da bani Isra'ila kana finna sa. Farkon lalacewar bani Isra'ila tana dalilin mata ne. Malamai sun ce lokacin da bani Isra'ila suke riƙe da addini na musulunci ba su lalace ba, har suna jihadi. To maƙiyansu ta inda suka kassara su suka karya su, shi ne suka musu da sisa, suka dinga shigo musu da mata, matan banza a cikin rundunarsu. Sai suka dinga hayar mata na banza, suna ainihin ba su abubuwan tallace-tallace, ko kuma suna ba su damar shiga. Bayan sun yi kwalliya, suna jan hankalin mutane, sojojinsu. To sannan hankali sai zina ta fara aukuwa a cikin mayakansu, to sai rauni ya auku a kansu, maƙiyansu kai galaba a kansu, su ma suka lalace. To shi ne ma'anar farkon fitina bani Isra'ila ne, ta dalilin ko ta sababin mata ne. Kuma hatta tura mulki mallaka a farko, tura mulki mallaka a lokacin da suka kawo farmaki musamman ƙasar Misra, shekara kimani 200 da ƴan kai. Lokacin Misra akwai riƙon addini, har ƙauyukansu, har birane ma akwai hijabi, akwai abubuwa na addini sosai, kula da addini, tasirin addini sosai. Amma da suka zo lalata mujtama'a, sai suka dinga sako mata daga Faransa, don su suka fara kawo wahayi, sai a shigo da su, a biyo da su ta ruwa. Mata su sako irin miniskirt ɗin nan su kai a tsefe, da abubuwa da yawa na shaƙiyanci suna zuwa suna zuwa. Sai aka dinga nuna matan Misra ga tekun gawayayyun mutane daga waye duniya suke zuwa, ga irin shigarsu. Suka zo suka dinga kafa ɗakunan gyaran gashi, beauty salon ɗin nan, a can aka fara yi. Da su suka fara yi, za a je a gyara mata gashi, a yi wani da haka dai. Daga baya suka kawo gidajen sinima, suka dinga nuna fimafiman sakarci irin nasu a hankali. Kaga zuwa wani lokaci sai suka rage musu kunya da lazimtar hijabi da sauran abubuwa na addini. Kafin wani zamani abin ya ɓaci har izuwa yau, kuma har ila masha Allah. To mata babban tarko ne, annisawa haba'ilu shaitan, mata tarko ne, taraka ne na shaitan. Allah ka tsare mu daga makirci masharantansu. Yace walbanina, da kuma wato ƴaƴa. Yace bada bin nisali annan finnata bihinna ashaddu. Allah ta'ala ya fara ambata fitinar mata, don fitinar su tafi tsanani. Amma dahunna far'un minhunna, abinda yake ya biyo baya na daga abubuwan ƙawa na sha'awa ɗin, a rassansu ne ƴaƴa da sauransu ɗin. Walbanina da ƴaƴa. Wabil hadisi, ya zo a cikin hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, alwaladu mabkhalatun majbanatun mahzanatun, shi ɗa sababi ne na ruwa, sababi ne na tsoro, kuma sababi ne na jawo wato baƙin ciki da fargaba. Ayyamilu abawaihi alal bukli wal jabr, yana dora ko ya saka iyayensa ruwa mutum gashi yana da abu da zai iya taimaka wa dan uwansa ko ya sada zumunci amma sai ya dinga tunanin kar ya bayar abin ya kare ko ya rabu sosai iyayensa su zo su sha wahala gare ya rike kayansa iyayensa su samu sauki in yana raye ya ci gaba da jiyar da su daɗi in ya mutu in kuma ya mutu su gaji dukiyar su samu sauki kar talauci ya wahala su sai ya gwammace wato musu tanadi akan yin abin da Allah zai ba shi lada kaga sai ya zama marowaci akwai mutumin da mai kuɗi ne sosai yana taimako da sa wani lokaci da wasu ka je masa batun neman taimako sai yake cewa shi yanzu ya daina wannan abubuwan yanzu ya saka gina wa ƴaƴansa gidaje a gaba saboda haka abin da zai yi kenan kaga rashin hikima ne da ai ba taimakon da zai ba ai ba zai hana gina gidajen ba ko ai ba cewa aka yi sai ya ba da dukiyar ba in ma rigewa yi misali saboda ɗawainiyar yadda yake ciki ai bai haramta wa kansa ba duka amma wannan ai mummunar magana ce kuma butulci ne Allah ta'ala da ya bashi ai ba wani abu yawa Allah ba kuma bai da wani lamani cewa dukiyar haka za ta yi ta zama to haka dai yan adam suke haka nan aka ce a zo a je jihadi sai shedan ya ce kai kada ka je jihadin nan kana ganin yaranka yan gutsi-gutsi waɗannan yan yara in ka je aka kashe ka to za su maraita saboda haka matanka ko matarka wani zai aure ta la'alla akwai wani wanda dama yake jin haushin ka aure ta ana kashe ka zai zo ya aure ta da haka ka tsaya a gida ka riƙe kayan kamar ajali a hannun mutum yake dan ma kicin shedan aka yi gaya wa mutane kare ka je a kashe ka ƴaƴanka su yi maraici sannan matarka ta yi wabarci ta zama ba miji sai mutum yake zuwa to haka nan abubuwa da ke jawo baƙin ciki da fargaba ƴaƴa su jawo iyaye wannan su jawo iyaye wannan kullum a ciki ake wafi kalamin yana ga cikin maganganun irin na hikima da mutane suke yi suna cewa almar'u maftunun bi waladi mutum abin jarraba ne da ƴaƴansa ƴaƴa na jawo mutum tunani iri-iri kuma dole ya haƙura to kama abin da ake cewa ɗan kuka wanda ke jawo wa uwarsa ko jifa to duka dai yana nan faƙudimu alal amwal kuma an gabatar da ƴaƴa bayan da aka faɗi mata to sai aka ce ƴaƴa ba a faɗi dukiya ba kafin dukiya sai da aka faɗi ƴaƴa aka faɗi dukiya yannahum ahabbu ilal mar'i min mali don ƴaƴan su mutum ya fi so a kan dukiyarsa shi ya sa mutum ma yake rowar dukiyar ya tanade ta wani ma sai ya ɗaure cikinsa ma sai ya ɗaure cikinsa ma ya dinga ci kaɗan-kaɗan ba zai cika cikinsa ya ƙoshi ba saboda kar ƴaƴansa su samu naƙasu to kaga an fi son ƴaƴan kenan wa khassal banuna dunal banat wa khassal banuna kenan dunal banat don da khassa ne sai ce wa khassal banina ko wa khassal banuna dunal banat kuma wato an keɓe ƴaƴa maza kuma bayan ƴaƴa mata lana fa qad walil zakari ashaddu min hubbil unsa domin a ɗabi'ar galibin mutane son ƴaƴa maza ɗin shi ne da yi a kan ƴaƴa mata son ƴaƴa mata yana wuyi takassaru bi walidu domin shi ɗa namiji ko ƴaƴa maza za a ga mahaifin yana ta tutiya yana cewa ƴaƴansa kaza da wuya ka ji mutum yana cewa ƴaƴana mata kaza suna gidan aure ba a gadara da waɗannan ko sun tafi wasu gidaje amma sun ce ƴaƴansa kaza sun gama digiri musamman da digiri yake da tasiri sosai ƴaƴansa kaza sun gama digiri wasu sun yi kaza wasu to haka wabani na shuhuda ana ta alfahari da su waya adiduhu waya kuma makama kuma ɗa namiji zai karfafe shi ya goyi ba sannan ya gaje shi ma ya tsaya matsayinsa saboda haka aka faɗi ƴaƴa maza ko da ke musulunci ya kwaɓi mutane kuma daga irin wannan ɗabi'ar ta yanayin ganin cewa wai ƴaƴa maza kaɗai su ne ni'ima to amma ɗabi'ar mutane haka take walka na tsirin muƙantara haka nan dukiyoyi an ƙawata mutane dukiyoyi wato ababen tattarawa da yawa الأموال الكثيرة المجمعة دوكيوي دهيوة وإنت أكي تارز من الذهب والفضة نا زيناري دا أزرفا وتصابر كمي ودا با زيناري دا أزرفا دمها دون لوكتين دا قرآن يسوكا كدي دي كدي روم كدي وتشين زيناري دا أزرفا لوكتين با أفارا ودا فلوس ما بل كدين تكدا دوكيا دي kaga wannan dabi'a ce ta mutane tun da can ma kuma duniya tana ƙara tana tafiya abin yana ƙara ta'azzara sosai na ƙara tsananta yanda ake son amallaki dukiya a tarata sai Allah ta'ala kada ya sani wal khayl al musawama da kuma dawakai waɗanda aka ainin yi wa kulliya aka adanta aka musu ado ayal hisan masu kyau wakila wasu sai muallama waɗanda aka musu alama kwalliyar da yake nan aka yi musu wata shiga wata kwalliya wata damara ta musamman to a zaman da Qur'ani ya sauka kaga da wakan su ne aka sani su ne abin burgewa su ne da su ake kilesa ake kowane irin kwango na jin daɗi amma wannan zamani kaga motoci kenan na alfarma wanda ake gasassayen su wato wata motar wato in ka ji kudin da za a saye ta ko aka saye ta sai ka kama baki kai ta mamakin rashin lissafi na wannan mutumin da ya sayo ta ko da yake kudin ne yake da shi ko kuma alfahari yake son yi kuma wata ma sai a sayo ta kawai a saye da ita kawai a kafe ta a zo a rufe ta a dinga gadinta an samu aiki idan kar a zo a sace kudin an zo an bata su an daskarar da su kuma an zo an ajiye wani ma motocin da yawa don alfahari dai kawai to duka waɗannan abubuwan mutane suna abin yana burge su wa fil hadisi ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam la kulli shaytan daran fiha farasun atif annabi sallallahu alaihi wasallam yace shaydan wato mugun aljani ba zai shiga wani gida ba wanda yake cikin sa akwai doki nagari dangantaccen doki ara'i ingantaccen doki wanda aka kula da shi yana gartu sosai wa zalika idza kana sabtan jamilan wato wannan in ya zama dogon wato lafiyayyen doki mai dogon gashi kuma kyakkyawa shine ainihin wato atif din ana nufin dai ingarman doki wato nagari sosai dawakan jihadi dawakan ainihin sutura tunda a lokacin da su ake jihadi fiye da komai وقال صلى الله عليه وسلم خير الخيل الادهم الادهم الافرح الارسم النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa ai mafi kyawun dawakai mafi alkhairin dawakai to su ne waɗanda suke da sofa ne wato baki ne shi amma kuma adham baki amma goshin sa akwai sofa ne irin farin digo din nan alarsam yawa sannan wanda yake da bakin sa wato leban sa akwai fari haka talqal yamin wanda ke da sakakkiyar kafa fa illam yakun adhama fa kuma in bai zama baki ba to ya zama bikili ya zama wato launin ja asali dai wato abinda ake nufi shine su da wakai Allah ya musu daraja har ma kiwata su in dan jihadi ne akwai farala mai yawa amma dai galibi da wakai na sha'awa din galibi ba na jihadin bane na sarauta ne ko na kilisa na abubuwa na jin daɗi kamar yadda motoci a yanzu suke iri-iri daban-daban da ake takama da su mutane suna sha'awar wannan duk da har yanzu ana kwalliya da dokin amma dai da waɗansu abubuwan shekarun jaye makasudi dai mutane suna shagaltuwa da abin hawa shi ma wanda ne yake ado ne cikin adon duniya wala na'am da dabbobin ni'ima ayal ibli wal baqari wal ganam raquma da shanu da kuma tumaki da awaki kananan dabbobi jama'a nami la wahida lahu wal hars da kuma amfanin gona babu shakka kiwo har yanzu duniya ba za a ce ta wuce shi ba kiwo har yanzu yana da tasiri yana da ainihin daukar hankali sai dai a ce an zamanantar da shi ko an yi wasu abubuwa na tsare-tsare na ciyar da shi gaba ko kuma wato samar da hanyoyi na morar a kiwon fiye da abin da aka saba yi a da amma dai babu shakka har ila yau dabbobin ni'ima abun sha'awa ne kuma abun kwadayi ne a mallaka ainin a rike sannan noma a zuro noma haka shi ma noma kasancewar sa abinci shine hanyar abinci hanyar rayuwar bayan Allah shi ma wani abu ne wanda yake duniya take ta tafiya da shi sai dai a ce zamani ya zo da bunƙasa shi da inganta shi da kuma tattalin sa don a fa'idanta da shi fiye da misahar sa take yadda take a da amma Allah ta'ala ya ce zalika wannan abin da aka ambata duka matawal hayatid dunya moriyar rayuwar duniya ne kawai amfanin duniya ne kawai jin daɗin duniya ne yuta matau bihi fiha summa yafna za a amfana a more shi ne lokacin da ake raye a idan duniya sannan sai ya kare ko kuma wani lokaci wanda yake raye yake jin daɗin da shi ma shi zai kare ya bar abin wallahi inda husnul ma'af amma Allah shi a gurinsa kyakkyawar makoma take kyakkyawar makoma take ga wanda bai shagalta da waɗannan abubuwan ba yaki imani yaki biyayya ga Allah to yana da kyakkyawar makoma wanda ya riki abubuwan waɗannan da aka ambata riko na halacci ya tsaya bakin inda shari'a ta tsaye da shi ya ta wadatu da halal a barin haram to wannan abin ba zai ci karo da lahirarsa ba ba zai haramta masa lahirarsa ba amma shagaltuwa da abin shi ne aljanna ita ce makomar fayin bagin ragabatu fihi duna gairi wato sakamakon na lahira makomar ta lahira ita ya kamata a kwadaitu a cikinta koma bayan wani abu wanda ba ita ba to sannan sai Allah ta'ala ya ishara zuwa ga tayi makomar
قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
Allah ta'ala ya ce kul ka ce ya Muhammad wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya umarce shi ya fada ka fadawa likaumika mutanenka aw nabiyukum ko kuna so an baku labari wato ku bari mana an baku labari da khairin min zalikum wani abu mafi alkhairi fiye da wancanin ku abin ambatawa na shawowi abubuwan da aka fada na shawoyin duka akwai su to amma ku bari in ba ku labarin abin da yafi wannan alkhairi da muhimmanci domin ku zabi abin da yafi alkhairi ku bar shagaltuwa da abin da ba shi ne mafi alkhairi ba lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar ga wanda suka ji tsoron Allah ba su yi aiki da shubuhohi ba ba su kafirce ma Allah ba ba su bijire wa Allah sun yi ta sabon Allah ba suka yi biyayya ga Allah to Allah ta nada musu gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinsu khalidina fiha wato waɗanda za su dawwama a ciki an ƙaddara musu wato dawwama a cikinta har abada in sun shiga ba za su fita ba laqasamu a cikin aljanna wazawajin mutahara kuma gashi za su kasance da mata masu tsarki tsarki. Kaga wato anan ayar ta bayanin shawoyi da aka kawata wa mutane mata aka fara ambatawa. Amma fa in mata mutun yake bukata to yayi hakuri ya takaita akan abin da ya halatta yayi hakuri kada ya auka ma abubuwan da suka haramta kada ya shagaltar da kansa ya bauta wa Allah ya nemi rahmar Allah idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi aljanna to nan ne zai samu mata na asali waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake su azwajun mutahara mata da aka tsarkake su min alhaidi wa ghairihi mimma yastaqzaru mata ne da aka tsarkake su ba su haida ba su dukan wani abu na kazanta duk wani abu da ake kyamarsa ba su tare da shi so kuma Allah ya sifanta su da cewa khairatun hisan masu kyawawan halaye ne da mu'amala kuma ga su kyawawa to kaga duk abin da ake bukata anin Allah ya riga ya tanada musu hadisi ya inganta a cikin Bukhari cewa kowane wato daga Abu Hurairah Allah da shi cewa kowane mutum daga cikin ƴan aljanna akallanta daga matan hurun in ya zama mata biyu wato waɗanda bargon kafa kwabrinsu ana ganinsa daga bayan kashi da ana tsoka saboda shara-shara da kyawun jiki Allah ta'ala haka ya tanada kuma ana ƙara wa mutum auren gwargwadon darajarsa a wurin Allah to Allah ta'ala ya tanadi mata madaukaka masu daraja masu nuna kauna ga mazajensu wanda ba sa tunanin wani namiji ma sai waɗanda Allah ya aura musu kawai waridwanu minallah ga kuma waridwanu minallah ga kuma yardar Allah subhanahu wataala Allah zai yarda da ainin bawansa idan ya shiga aljanna ba zai fushi da shi ba har abada wanda wannan shi yafi komai dadi shi yafi komai kwantar da hankali kamar da wani wuri yace waridwanu minallahi akbaru kada Allah ya ce tafi komai girma in Allah ta'ala yi wa ɗan aljanna bayanin cewa na yarda da ku ba zan yi fushi da ku ba har abada to babu abinda ke faranta musu rai ya kwantar musu da hankali kamar wannan wanda shi ma wani ingantaccen hadisi yazo a cikin sahihul bukhari wallahu basirun bil ibad Allah wato kuma Allah mai gani ne game da abinda bayi suke yi ai zu basarin bil ladzi yattaqi Allah yana ganin wanda ke jin tsoron sa wanda zai cancanci samun gidan aljanna da tsira daga wuta walimun bil ibad kuma ya san bayi abinda suke ciki wa yujazi kullu minhum bi amalihi zai saka wa kuma zai saka wa kowa da aikin sa allazina yaquluna rabbana innana amanna wato bayin nagari na Allah wato sune masu takawar kenan waɗanda Allah ta'ala ya ce lil ladzina taqawdin masu takawar to ga aikin su nan bayanin su nan sune waɗanda suke cewa ya rabbana ya ubangiji innana amanna lalle mun ba da gaskiya ai saddaqna bika wa bi rasulika mun gaskata ka mun gaskata manzanka faghfir lana dhunubana muna roƙonka ka gafarta mana zunuban mu waqina azaban nar kuma ka kare mu daga azabar wuta suna ai ga imani ga ibada ga kuma addu'a suna ta roƙon Allah ya yafe musu zunuban su ba sa tsarkake kansu su yi tazkiyatun nafs cewa ba su da zunubi ma aslan a'a suna i'tirafi cewa lalle suna da zunubi amma dai suna fatan Allah ya yafe musu saboda tuba da addu'a din da suke da kuma ayyuka nagari da suke yi sannan ka tsare mu daga azabar wuta as-sabirina kuma sune masu hakuri ala da'ati akan yi wa Allah ta'ala biyayya sannan suna hakuri kuma a barin saba wa Allah sannan kuma suna hakuri ala adadillahil mulima akan kadare-kadaren da Allah yake aikowa masu radani duk wani mummuna abu da ke samun mumini ya hakuri ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi ake nufi dole sai an yi hakurin ta wayannan fiskoki uku ayi hakuri ayi da'a ayi hakuri a bar saba wa Allah ayi hakuri in wani mummuna abu ya bijiro yace wasadiqina kuma inda suke gaskata cikin imani har ma da cikin manganin su ba sa nifaka a bangaren imanin su kuma ba sa ƙarya a manganin su da ayyukan su walqanitina sannan masu biyayya almu'minina lillahi masu biyayya ga Allah a sauran sassan shari'a suna matukar kokarin su wajen biyayya ga Allah wal munfiqina kuma inda suke ciyarwa almutasaddiqina wanda suke bada sadaka ba zakka kadai ba dukkan wani abu wato wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son a bada dukiya a ciki suna ta kokarin su bayar kamar da muka yi baya bayani a baya abinda mai dukiya zai mora fiye da komai daga dukiyar sa shine a ce ya ciyar da ita don neman yardar Allah Allah ka huwa ce mana wal musaffirina sannan masu neman gafara lillah ga gauran Allah bi an ya kulu Allahumma ighfir lana suna cewa ya Allah ka gafarta mana suna ainihin nanata kalmomi na roƙon gafara bil ashar a lokutan suhur lokutan dabda ketowar alfije su ne ashar husat bi zikri an keɓe wannan lokaci na ashar yana ha sulusun lai don lokaci ne na sulusun dare na ƙarshe waktan ga fitowar da zai nau lokacin da yawanci ake rafana barci yake yin daɗi shedan yana cewa ƙara barci da ɗan sauran lokaci har sai an yi assalamu alaikum sannan mutum ya farka ya kama saurin banza saurin da bai da tasiri sosai to kuma lokaci ne da Allah ta'ala ke kusantowa zuwa ga saukowa zuwa sama ta farko saukowa da sunace da shi domin ya ce wa bayansa wa zai yi roƙo a amsa wa zai tambaya in bashi wa zai nemi gafara in gafarta masa to wannan lokaci suna ta yawan cewa Allah ka gafarta masa suna addu'a to wannan su ne bayin da shahoyin duniya na mata da yaya da kuɗi tarin kuɗi tsabar kuɗi da sauran abubuwan da aka ambata na kwalliya ababen hawa da noma da kiwo ba su shagaltar da su ba suna yin su daidai kima daidai gwargwado yadda ba za su shagalta ba saboda addini ya yi tasiri a rayuwarsu to su Allah ya tanada gidan aljanna da waɗannan shahawowi cikakku na gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu cikin bayinsa masu basira masu imani na gaskiya waɗanda kullum za su zanto abin da ya shafi lahira shine kan gaba a rayuwarsu kuma ba za su bar rabonsu na duniya da Allah ya halatta ba Allah ta'ala ya mana laɗifi Allah ya gafarta mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين